ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم ثلاثة أشرين دشدا قوتن شوال باي هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكرا دبو إيدة أريه أدى أربعين دبقوي وان دي 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 دا sha hudu go sha hudu ga watan hudu shekara ta 2026. Muna cikin darasin mu na wannan littafi mai albarka, littafin salasatul usul ko al usulus salasa na al imam al mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasi na goma a cikin jerin darasan wannan littafi, wanda a darasin da ya gabata mun fara karatu akan su asalin waɗannan usul ɗin guda uku. Mun ji al-aslul awwal, asali na farko, wanda shine sanin Allah, da aka malam ya yi mana bayani dangane da abubuwan da ya kamata mutum ya sani dangane da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ya yi mana bayani dangane da hanyoyin da ake sanin Allah da su, da kuma dalilai akan haka. Sannan kuma ya tabbatar mana da cewa Allah shine abin bauta, da haka ya kawo mana nau'o'in ibada da ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, ake kadaita Allah da ibada da su. Ya ba mu misalansu da yawa, sannan kuma ya kawo mana dalilai da suke tabbatar da cewa waɗannan ayyukan ibada ne. Duk wanda ya yi su ga wani wanda ba Allah ba, to kamar ya yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala, ya haɗa Allah da wani a wurin bauta. Bayan waɗannan bayanan, sai asali na biyu, inda ya faɗa mana asali na farko shine ma'rifatul abdi rabbahu, bawa ya san Ubangiji. Waɗannan bayanan da suka gabata a dunƙule taƙaitattu da dalilansu, duka bayanai ne akan sanin Allah da kuma haƙƙin kaɗaita Allah da ibada. Da haka yanzu zai shiga kan asali na biyu, inda ya ce al-aslu tsani. Na'am. نعم. قال رحمه الله الأصل الثاني، أصلي نبي بايان أصلي نفرقو واندشيني سنن الله. أصلي نبي شيني معرفة دين الإسلام بالأدلة، سنن الدين المسلمسي da dalilai. Ka san musulunci kuma ka san dalilai da musuluncin, ba wai sani kawai da ka taso kana yi ba, domin duk abin da ka sani na addini amma ba ka da dalili a kai to wannan taqalidi sunan shi taqalidi sunan shi ba ilimi ba ilimi shine ka san abu kuma ka san dalilin shi shine ma'ana ma'rifatu dinil islami bil adilla ka san addinin musulunci da kuma dalilan da suke tabbatar da wannan abin da ka sani na addinin musulunci da kan ka san kaza a musulunci to ka san dalilin shi kaza ne shine ma'anar ma'rifatu dinil islami bil adilla sanin addinin musulunci da dalilai wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid menene addinin musulunci da yace a san addinin musulunci kuma a san dalilan shi sai zai mana ta'arifin addinin musulunci musulunci shine al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi wannan shine ta'arifin musulunci a shari'a al-istislamu lillah ni ƙauya ga Allah shine al-istislam ma'anar istislam in larabawa suka ce istislama fulan wani yayi istislami ma'ana yayi saranda shine istislam ya ni ƙauya ya bada kai shine al-istislamu lillah ni ƙauya ga Allah ya zamanto ka saki al'amarin ka gaba daya ba ka da ta cewa ba ka da wani abin yi sai abin da Allah ya ce to wannan shine al-istislamu lillah kuma ya zama ni ƙauya ga Allah din ya zama bi tauhid da tauhidi ta hanyar kadai ta Allah shi kadai da ni ƙauya bana idan ka ni ƙauya ga Allah sannan kuma ka miƙa wuya ga wani wanda ba Allah ba to baka miƙa wuya ga Allah ba istislamu lillah miƙa wuya ga Allah ya zama Allah kadai ne ka miƙa ba wuya Allah kadai kai masaranda da haka ba wani wanda kake hada Allah da shi a wurin al-istislam wurin miƙa wuya da haka shi yasa ya kawo shi da cewa bit-tauhid istislam din ya zama akwai tauhidi akwai kadaita Allah a ciki kada ya zama ka ni kauya ga Allah kuma ka ni kauya ga wani wanda ba Allah ba nan ba kai tauhidi ba ka ni kauya ko ba ta mika ba ka ni kauya ga Allah amma ba ka kadaita Allah da ni kauya ba da haka wannan ka'idar ba ta cika ba sai ya zama istislamu lillah bit-tauhid ni ƙauya ga Allah shi kadai da kuma kadaita Allah din ba tare da an hada Allah da wani a wurin mi ƙauya ba sannan abu na biyu bayan mi ƙauya wal inqiyadu lahu bit-ta'a sannan mi ƙauya ga Allah ta hanyar da'a bana duk abin da yace ayi ayi abin da yace ka bari ka bari shine al-inqiyadu lahu bit-ta'a ka ni ƙauya sannan kuma ka sallama wa Allah sai abin da yace in yace kai kai in yace ka bari ka bari shine ma'anar al-inqiyadu lahu bit-ta'a abu biyu kenan abu biyu sannan abu na uku wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi sai mutum ya barranta daga shirka kuma ya barranta daga ma'abota shirka ya zama yayi ma shirka duk inda take yayi mata tawaye ba shi ba shirka sannan kuma wa ahlihi sai ya barranta da masu yin shirka babu shi babu mai shirka to wannan sune abubuwa guda uku da sune musulunci yake tabbata a matsayin musulunci da haka musulunci baya yiwuwa sai an hada waɗannan abubuwan guda uku idan baka miƙa wuya ga Allah ba to wannan ba musulmi bane kai sannan kuma idan baka miƙa wuya ga da'a ga Allah ba Allah ya ce ayi ba za ka duba ya ce a bari ba za ka bari ba to wannan ma kai ma ba musulmi bane sannan kuma idan baka barranta daga shirka ba baka barranta da masu yin shirka ba to haka nan ma kai ba musulmi bane haka musulmi shine wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah da tauhidi sannan kuma ya karkata zuwa ga Allah da yin da'a ga Allah tsantsa sannan kuma yayi tawaye ga duk wani abu wanda yake shirka ne da Allah sannan kuma yayi tawaye ga duk wani wanda yake shirka ga Allah subhanahu wataala to wannan shine hakikanin musulmi haka wannan ta'arifin da malam ya kawo shine ta'arifin musulunci a shar'ance shine ta'arifin musulunci a shar'ance dakan an tambaye ka menene musulunci menene ake nufi da musulunci a matsayin ka na musulmi daka waɗannan abubuwan guda uku su ne ake nufi da musulunci miƙa wuya ga Allah da kadaita shi sannan da'a ga Allah da biyayya gare shi sannan barranta daga shirka da Allah da kuma barranta ga duk wanda yake shirka da Allah to wannan shine musulunci daka musuluncin mutum yana tuka ne gwargwaran yadda waɗannan abubuwan suka tuka a tattare da shi zai iya yiwuwa mutum ya zama yana da'awar musulunci amma kuma yana da rauni a wani daga cikin waɗannan abubuwan musulmi ne yana da'awar musulunci amma bai miƙa wuya ga Allah ɗari bisa ɗari ba yana da ja wasu abubuwan yana ganin ba haka ya kamata a yi ba yana ganin ba haka ya dace ba yana ganin wannan zamanin bai cancanci waɗannan abubuwan ba wannan bai miƙa wuya ga Allah ba bai yi saranda ba har yanzu yana ganin yana da tasewa haka kuma zai iya yiwuwa yana da awar musulunci amma bai miƙa wuya da da'a ga Allah ba za a iya cewa ayi ya ƙi za a iya cewa ya bari ya ƙi bari ko ya aikata abinda Allah ya hana ko kuma ya ƙi yin abinda Allah ya umarni da ayi to wannan shi ma musuluncin shi bai cika ba ba zai zama musulmi cikakken musulmi ba da wannan matsalar saboda bai samu al-inqiyadu lahu bi-ta'a bai da cikakkiyar da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan zai iya yiwuwa yayi wancan din yayi wannan amma kuma bai barranta da shirka ba bai yi ma shirka tawaye ba sannan kuma bai yi tawaye ga masu shirka da Allah ba zai iya yin tawaye ga mutum a wani abu zai iya barranta da mutum in ya saba mai a jam'iyyar siyasa zai iya yi mai tawaye ya saba da shi zai iya yi mai tawaye ga mutum in ya ci mutuncin iyayen shi ya barranta da shi ya saba mai amma ba zai iya yi ma mutum tawaye ba in ya yi ma Allah shirka yana ganin iri-iri wanda yake shirka da Allah amma ba zai iya barranta daga gare shi ba amma inda za a taɓa shi shi zai iya barranta da mutum inda za a taɓa jam'iyyar shi zai iya barranta da mutum inda za a taɓa ƙungiyar shi zai iya barranta da mutum amma iri-iri ya san mutum na shirka da Allah yana yin abin da yake shirka ne ga Allah amma yana ganin cewa shi wannan ba wani abu ba ne ba wani abin damuwa ba ne bai jin wani abu zai iya mu'amala da shi komai ya yi da shi zai iya amintaka da shi zai iya komai da shi baya jin ƙyamar shi baya jin damuwa gare shi duk da cewa ya san yana shirka da Allah to kaga wannan har yanzu bai zama musulmi ba bai zama musulmi ba, domin musulunci dole sai ya jabaranta da duk wani abu wanda yake shirka ne, haka kuma barranta da duk wani mutum wanda yake shirka da Allah. Domin duk wanda yake shirka da Allah shine ya fi kowa mafi munin aibata Allah subhanahu wa ta'ala. Ba abinda mutum zai yi na aibatawa da zagi ga Allah fiye da shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ya zaman an zagi iyayenka, za ka iya barranta da mutum. To wanda ya zagi Allah kuma, ka ce za ka kyautata mu'amala da shi, ba ka jin damuwa da shi, ba za ka iya barranta da shi ba. Ma'ana makimar iyayenka ta fi darajar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sa hatta halittu waɗanda ba ƴan adam ba, Allah ya faɗa mana cewa waɗanda suke da'awar cewa Allah yana da ɗa, me Allah ya mayar musu da martani a kai? Allah ya ce takadu samawati ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Sama ta kusa ta kekkece gaba ɗaya, ƙasar ma ta kusa ta rugurguje gaba ɗayanta, duwatsu sun kusa su ma su rugurguje. Me yasa Allah ya ce an da aulir rahmani walada? Saboda ana cewa Allah yana da ɗa, saboda suna kishin Allah subhanahu wa ta'ala, suna barranta da duk wani abu da za a danganta zuwa ga Allah wanda bai dace da Allah ba. Idan sama da ƙasa da duwatsu suna jin haka, kai kuma ɗan adam da kake da hankali a matsayinka na musulmi, kai kuma me za ka ji idan aka shirka da Allah? Idan ya zama ba ka jin komai, ya zama waɗancan jima'at ɗin, waɗancan daskararrun halittun sun fi ka daraja, sun fi ka ƙima, sun fi ka sanin darajar Allah subhanahu wa ta'ala, hankalin da kake da shi bai yi amfani a jikinka ba. Matuƙar dai za a yi shirka da Allah kuma ba ka jin damuwa, matuƙar mutum zai yi shirka da Allah kuma ba ka jin cewa abin ƙyama ne wannan mutum. Da haka har yanzu sai zama musuluncinka akwai sauran aiki kenan. Da haka waɗannan abubuwan guda uku kowa yana iya kallon kanshi, kuma ya kalli irin alaƙar shi da waɗannan abubuwan guda uku. A nan zai iya ma musuluncin shi ƙima, shi musuluncin shi a wane mataki yake a cikin musulunci, zai iya ganewa ya san ya yake miƙa wuya ga Allahn shi ya yake. Mun ji misalai da Allah yake bayarwa a Ƙur'ani na waɗanda suke miƙa wuya ga Allah, ko kissoshin Annabi Ibrahim da Allah ya ta bayarwa a Ƙur'ani, in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Lokacin da yazo yanka dan shi da Allah ce falamma ne aslama, da suka musulunta suka miƙa wuya, wannan shine istislamu lillah din, ka miƙa wuya kawai sai yadda Allah ya ce. To abu na farko a musulunci shine wannan miƙa wuya, ka kawo kanka sai yadda aka yi da kai. Abu na biyu al-inqiyadu lahu bis-sa'a, ta'a, ta'a ta ido rufe, duk abin da aka ce ka yi ka yi, wanda aka ce ka bari ka bari, ko ka san hikimar ko baka sani ba, ko ka san dalilin ko baka sani ba. Allah ne ya ce, Annabi ne ya ce, shi ke nan magana ta ƙare. Wannan shine al-inqiyadu lahu bis-sa'a. Sannan idan ka haɗa wannan, sannan kuma duk wani wanda zai taɓa haƙƙin Allah, duk wani abu wanda yake taɓa haƙƙin Allah ne, to za ka yi tawaye da wannan abin, za ka barranta da wannan abin. To wannan shine al-bara'atu minash shirki wa ahlihi. Wanda ya haɗa wannan, to wannan shine musulmi, haƙiƙanin musulmi. To wannan shine ta'arifin, shine ta'arifin musulunci. Da haka musulunci ya haɗa waɗannan ɓangarorin duka, ɓangaren miƙa wuya da kuma ɗa'a. sannan bangaren ikhlasi da kadaita Allah, sannan kuma bangaren abin da ya shafi tawaye da duk wani abin da yake shirka ne da Allah subhanahu wata'ala da masu yin wannan shirka. Wa musulunci ya hada waɗannan abubuwan gaba daya. Shi yasa mushriki wanda yake shirka da Allah me ya rasa a cikin wannan ta'arifin na musulunci? Me ya rasa? Na'am. Wanda ya shirka ake magana, me ya rasa? Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Ni kauya ga Allah shi kadai da kadaita shi. Duk wanda ya shirka to ya rasa wannan. Da haka bai kadaita Allah subhanahu wata'ala ba. Da haka anan matsalar shi take. Shi kuma mai girman kai shine al-mustakbir. Shi kuma mai ya rasa? Shi kuma ya rasa ni kauya da ta'a. Saboda ba za a ce mai yayi ba. Ba za a ce mai ya bari ba. Wannan sifar waye? Sifar mai girman kai. Haka baya daukan umarni, baya karban umarni da hannu, shine al-mustakbir. Shi yasa kafircin shedan na Iblis kafirci ne na shirka ko kafirci ne na girman kai? Kafirci ne na girman kai. Babu shirka a cikin aikin shi. Babu shirka. Ba inda aka ce an taba ji ya bauta ma wani wanda ba Allah ba. Ba shirka a aikin shi. Abinda ya samu matsala a ciki ababin da'a ne. Ababin da'a ya samu matsala. Da aka ce yayi ya ki. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر يقي ينجر من كي ينجر من كي نيهانا شيئا يبتعنا شبون أمرنا الله ذاك دولنا الله ذي يقي أتي يبري يكبري أما بارا شركة دا الله با مشركي بنيشي بارا شركة دا الله da ta kafircin shi ko saban shi irin saban iblis ne sabo ne wanda asalin shi girman kai yake haifar da shi. Da haka wannan girman kan sai ya sa mutum in an ce yayi ba zai yi ba, in an ce ya bari ba zai bari ba. Ya sa wani za ka ga yana kin yi ne ko ya ki bari, ba wai dan bai yadda Allah ne ya ce a yi ko Allah ne ya ce a bari ba, amma saboda raina wanda ya faɗa mai sai ya ƙi. Shi ne cutar girman kan kenan. Yasa da yawa za ka ga masu tangare ma annabawansu za su ƙibi ne, suna da'awar cewa ya za a yi wannan shi ne zai zo mana da saƙo. Ba wai saƙon ne ba za su karɓa ba, amma ya za a yi wannan ne za a ce shi ne zai zo mana da saƙo. Laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim. Me yasa ba a samu wani babban mutum a cikin garuruwan a aiko shi ya zo da saƙo ba? Kaga wannan girman kan shi ne ya hana su yin imani, shi ne yasa su kafirci. Da haka abinda suka rasa shine al-inqiyad lahu bit-ta'a. Inqiyad, ni kauya ga Allah da da'a. Da haka zaka samu duk wanda ya samu matsala a cikin addini zaka samu a cikin waɗannan bangarorin ne. Ko dai ya zama a bangaren ni kauya da tauhidi, ko kuma ya zama a bangaren da'a, ko kuma ya zama a bangaren rashin barranta da shirka. Shi ya yarda kowa ya yi abin da zai yi. Mai zuwa kabari ya yi sujjada ya je ya sujjada shi a kabari. Mai zuwa ina ne ya je ya roƙi wani wanda ba Allah ba kowa ya je. Ai duk fahimta ce. ma'ana shirkan ma duk fahimta ce kaga kaga wannan bai barranta da shirka ba duk da kuma yana da awar musulunci yana da awar addini amma kuma bai iya barranta daga shirka ba bai kuma iya barranta da masu yin shirka ba to musulunci dole yana buƙatar sai mutun ya hada waɗannan abubuwan gaba daya siyasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yake cewa wal islam yatadammanu al istislam lillahi wahdahu musulunci ya kunshi miƙa wuya ga Allah shi kadai fa man istaslama lahu wa li ghayrihi duk wanda ya miƙa wuya ga Allah kuma ya miƙa wuya ga wani wanda ba Allah ba sai ce fa huwa mushrik ko kana mushrikan to wannan ya zama mushriki haka kuma wa man lam yastaslim lahu wanda kuma ya miƙa wuya ga Allah din shi kadai idan ya miƙa wuya ga Allah kuma ya miƙa wuya ga wani Allah yayi ne kenan yayi shirka idan kuma ya miƙa wuya ga Allah din gaba daya shi kuma anan kana mustakbiran an ibadatihi ya zama mai girman kai daga bautar Allah daga anan yayi girman kai daga bautar Allah sai ce wal mushriku bihi wal mustakbiru an ibadatihi da wanda ya shirka da Allah ya hada miƙa wuya da Allah da miƙa wuya ga wani da wanda kuma ya ki miƙa wuya ga Allah gaba daya yace dukkan su biyun kafirun kowanne kafiri ne yanda wanda yake kafiri to haka wannan ma kafiri ne haka musulunci dole ne sai ka miƙa wuya ga Allah shi kadai ba tare da wani ba to wannan shine yake zama mutum zai zama musulmi cikakke irin musulmin da ake bukata shi yasa a wani wurin kuma Sheikhul Islam yake cewa addinin musulunci ya tazammanu ibadatihi wahdahu ya kunshi bauta ma Allah shi kadai wa ta'atuhu wahdahu kuma ya kunshi yi ma Allah shi kadai da'a sai ce fa hadha huwa dinul islam alladhi la yaqbalu Allahu ghayrahu wannan shine musuluncin da Allah bai karban wani addini in ba shi ba ma'ana ya zama an kadaita Allah da bauta sannan kuma an kadaita Allah da da'a ba wanda ya ise ya zo ya ce maka kaza halal ne bayan Allah ya ce haram ne ka yadda ba wanda ya ise ya zo ya ce maka kaza haram ne bayan Allah ya ce halal ne ka yadda da'ar ka ga Allah ne shi kadai to musulunci wannan ya kunsa duk wanda babu wannan a cikin addinin shi to wannan ba musulunci yake yi ba dole sai musulunci ya sai mutum ya kunshi wannan ya zama Allah kadai yake bauta ma bai hada bautar Allah da wani sannan kuma da'ar shi ga Allah kadai take baya yi ma wani da'a da zama abin akan abin da yake ya saba ma umarnin Allah to wannan shine hakikanin musulunci daga da wannan ma ka'idar mutum zai iya auna kanshi shin kana kadaita Allah da bauta shi kadai a komai shin kana kadaita Allah da da'a shi kadai a komai to da haka nan ma zaka iya gane gwargwadon musuluncin ka da kake kai zaka iya fahimtar cewa kana kan musulunci hakikatan cikakke koko kana kan musulunci ne a suna kawai a matsayin musulmi to wannan shine ta'arifin musulunci wanda ya kamata kowane musulmi a ce ya san wannan ta'arifin kuma ya fahimce shi ba ya zo a ce al-islam zaman lafiya shine islam ba a ta fahimci me ake nufi da islam din a matsayinka na musulmi dole ne ka fahimci wancan ta'arifin na gama gari da awam wannan ka aje shi a gefe ba shi ake magana ba sai zo ka ɗauki ta'arifin musulunci na shari'a a shar'ance menene musulunci da shi za ka rinka auna kanka ka gane cewa kai musulmi ne na haƙiƙa ko kuwa ba musulmi bane na haƙiƙa. Sai malam yace wa huwa salatu marati, shi musuluncin nan yana da matakai matakai ɗaya bayan ɗaya har mataki hudu. Addinin musulunci a matsayin shi na addini, to mataki guda uku ne, mataki uku ne addinin musulunci. A nan da yake al-islam wa huwa salatu maratib, kai yana magana akan ne, na'am, wa huwa da yake a nan dhamirin yana komawa zuwa da me, na'am,
al-islam
yana komawa zuwa ga islam,
dinul
islam yake komawa zuwa gare shi, kuma yana magana akan al-aslu thani ma'rifatu dinul islam, sanin addinin musulunci. To shi addini musulunci mataki uku ne, mataki na farko da na biyu da na uku. Kowane mataki mataki ne mai zaman kanshi, da haka akwai musulmin da yana matakin farko, akwai wanda ya kai mataki na biyu, akwai wanda ya kai mataki na uku. Shine ma'anar wa huwa salatu maratib. Na farko, martaba ta farko an karanta shi ko, shine al-islam, matakin addini na farko shine matakin musulunci. Mun gane, yanzu ana magana akan addinin musulunci, yana da matakai guda uku. Matakin farko shine martabatul islam, matakin musulunci ita ce matakin farko. Sai mataki na biyu wal iman, matakin imani shine mataki na biyu. Sai na uku wal ihsan, mataki na ihsani. Waɗannan su ne matakai guda uku. Akwai wanda yake a matakin al-islam, akwai wanda yake a matakin al-iman, akwai wanda yake a matakin al-ihsan. To da wannan mataki ake farawa, na'am, ana farawa da matakin al-islam. Mutum zai fara da musulunci, ya musulunta ya zama musulmi. Daga shiga matakin musulunta ya zama musulmi, daga nan sai ya kai matakin mumini a cikin musulmi. Daga matakin mumini a musulmi sai ya kai matakin muhsini. Daga waɗannan su ne matakan guda uku. Amma duk wanda ya kai mataki na al-ihsan, to dole ya yi matakin al-islam da matakin al-iman. An gane, ba wanda zai zo kawai shi a mumini ya zo bai yi matakin al-islam ba, ko za a samu? Ba za a samu ba. Kowa ya fara shiga musulunci ne, ya zama musulmi. Da ya zama musulmi sai ya yi ayyukan matakan da za su kai shi matakin mumini, daga nan kuma sai ya kai matakin muhsini. To amma za a iya samun musulmi ba mumini ba? Na'am, a samu musulmi amma bai da imani, na'am, za a samu? Bayan ba imanin ba zai taɓa zama musulmi ba. Ko zai iya zama musulmi da kalmar baki kawai? A zuciyar shi ba komai, baki ne kawai ya faɗa ya zama musulmi, zai yiwu haɗa? Na'am, munafiki. Eto wannan ai ba musulmi ba ne, musulmi muke magana. An ce musulmi, za a iya samun musulmi amma ba shi da imani?
Za a samu.
Na'am? za iya ababin banji ababin martaba yanzu waki yi muke magana misali zaka iya ganin wani mutane a hada ma wasu mutane ka ce wannan shi musulmi ne kawai ba imani a tattare da shi wannan kuma mumini ne yana da imani za a iya samun haka
za a iya samun
to ya aka yi zama musulmi to amma musulmin ne kuma ai ne yadda da kalmar shahada da me ake yadda da kalmar shahada da imani a zuciya ko sai da imani da ita a zuciya ai sannan ya yadda da haka wannan shine abin da ake ce ma aslul iman da aslul ihsan duk musulmi akwai aslul iman a tattare da shi don ba zai zama musulmi ba sai da wannan aslul iman din sai da yayi imani da kalmar shahada sannan ya zama musulmi in ya faɗa da baki kawai da yayi imani a zuciya ba wannan munafiki ne bai zama musulmi ba da haka dole musulmi musulunci bai yiwuwa sai da aslul iman a cikin zuciyar mutum an gane sannan kuma duk musulmi yana da aslul ihsan asalin ihsani a zuciyar shi da haka wannan usul din wanda za a yi tarayya a cikinsu kowa yana da shi da haka ba ka taɓa zama musulmi babu imanin da ya maida kai musulmi a zuciyarka dole sai da wannan aslul iman din yasa za mu ji manzo Allah ya faɗa mana a ranar alkiyama za a zo a fitar da mutane daga wuta ko akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habbati khardalin min iman a fitar da wanda akwai gwargwadon ƙwayar zarra da imani daga a cikin zuciyar shi a fito da shi daga wuta ma'ana duk yadda mutum ya kai in dai da gaske musulmi ne to akwai wannan aslul iman din a cikin zuciyar shi to ba wannan ake magana ba a nan yanzu ana magana ne akan matakan akwai matakin musulunci akwai matakin imani akwai matakin ihsani amma wancan aslul iman din babu wani musulmi wanda za a ce musulmi ne shi na gaske amma kuma babu imani ko kaɗan a tattare da shi ba imani kuma irin namu akwai imani irin na Hausa ko an zartin bai da tausayi a ce bai da imani tausayi wani nau'i wani reshe ne na imani amma ba shi bane imanin da haka akwai inda ake buƙatar shi ya zama tausayi imani ne akwai inda rashin yin tausayin ma shi ne imani da haka wannan su ne maratib ɗin guda uku musulunci da imani da ihsani shi yasa lokacin da mutane suka zo suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa mun yi imani Allah ya ce qalatil a'rabu amanna mutanen ƙauye sun zo suna cewa mun yi imani Allah ya ce qul lam tu'minu ka ce musu ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun musulunta ne musulunta kuka yi wanda take ɗauke da wannan dan aslul iman ɗin ko ku ce mun musulunta walamma yadkhulul imanu fi qulubikum imanin bai riga ya shiga zukatanku ba tukunna sai kun zo kun ji qur'ani sai kun zo kun je ayoyin Allah tukunna imani ya ratsa zukatanku sannan za ku yi da'awar ku masu imani shine kun lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Da haka akwai martabatul islam, akwai martabatul iman, akwai martabatul ihsan. Da haka wayannan matakan guda uku mutane suke ganin tafadul fifiko a tsakanin su a zahiri, fifiko na zahiri ya ji cewa wane ya fi wane, wane ya fi wane, amma duka wannan a zahiri ne. Domin haƙiƙanin abin da yake cikin zuciya, wanda kuma shi ne asalin da shi ne ake aunawa, wannan Allah ne kaɗai ya sani. Inna akramakum indallahi atqakum. Da haka wayannan su ne matakan addini guda uku. Sai ya ce wa kullu martabatin laha arkan. Kowane mataki daga cikin waɗannan matakan yana da rukunai. Musulunci yana da rukunai, imani yana da rukunai, ihsani yana da rukunai. Da haka sanin rukunan shi ne zai sanar da kai ka gane a ina kake a cikin wannan matakan. Da haka kowanne akwai nashi rukunan wanda a kansu ya gini. Musulunci ya gini a kan rukunan shi, imani ya gini a kan rukunan shi, ihsani ma ya gini a kan nashi rukunan. Na'am.
قال رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
نعم. فيما لا يفارد ركني نمتاكم فرق شيني مرتبة الإسلام. فأركان الإسلام خمسة، rukunan musulunci guda biyar ne: shahadatu an la ilaha illallah, shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, wa anna muhammadar rasulullah, shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne, wa iqamus sala, sannan tsaida sallah, wa ita'uz zakat, sannan bada zakka, wa saumu ramadan, sannan azumin watan ramadan, wa hajju baitillahi alharam, sannan zuwa ziyarar ɗakin Allah mai alfarma, shine aikin hajji da ziyarar ɗakin Ka'aba. Wayannan su ne rukunan musulunci guda biyar wayanda suke sanannu cewa musulunci ya ginu akan waɗannan abubuwan guda biyar: shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, da shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne. Wannan shaidawan guda biyu sai aka haɗa su a matsayin abu guda ɗaya: shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah, a matsayin abu ɗaya ne. Duk wanda ya yarda da ɗaya bai yarda da ɗaya ba, to dukkansu sun rushe gaba ɗaya. Da haka duk inda suke abu ɗaya ne: wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu. Da haka wannan yana tabbatar da shaidawar duka shaida biyu ce, shahada biyu ce, amma a matsayin abu ɗaya. Shi yasa aka kawo ragowar abubuwa guda huɗu, sai zama rukunan musulunci sun ginu akan abubuwa guda biyar. Sai ya ce mai bayan kawo arkan ɗin:
dalilin qawluhu ta'ala inna ad-dina 'inda Allahi al-islam,
wa dalilu qawluhu ta'ala inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, dalili akan sanin addinin musulunci da kuma dalili akan wannan sanin addinin musulunci shine fadin Allah madaukakin sarki inna ad-dina 'indallahi al-islam lallai addini a wurin Allah shine musulunci da haka wannan kana da dalili akan cewa addinin musulunci shine addini menene hujja Allah ya ce inna ad-dina 'indallahi al-islam haka yanzu kana da hujja daga Allah akan cewa addinin da kake kai shine addinin Allah ba da ka kake yi ba ba ta kalidi kake yi ba ba kawai ka taso ne an haife ka an ce ma musulunci addinin Allah ne ka tafi akai ba a yanzu ka san addinin musulunci shine addinin Allah menene dalili Allah ya ce inna ad-dina 'indallahi al-islam haka yanzu kana da hujja kana da dalili da yake tabbatar maka da abin da kake kai na'am
wa qawluhu ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin
na'am wa qawluhu ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan da kuma fadin Allah madaukakin sarki ga wani karin dalili akan wancan ومن يبتغي غير الاسلام دينا دون wanda ya riki wani addini ba musulunci ba falan yuqbala minhu to ba za a taba karban mai wannan addinin ba dama addinin wa ake yi ma Allah ake yi ma addini ko kuma waye yake karban addinin in an yi Allah to Allah yace duk wanda ya riki wani addini ba musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a taba karban mai wannan addinin ba da kan zai shekara 100 yana bauta ma Allah da wannan addinin in dai ba musulunci bane addinin to Allah ba zai karba ba kikenan magana ta kare kenan da ka maganar ka zo ma kana tunanin cewa ai da addinai ba a san waye karbabbe a wurin Allah ba to kai ne baka san inda ka dosa ba amma din musulmi na gaskiya san Allah ya riga ya faɗa duk addinin da ba musulunci ba to Allah ba zai karbe shi ba da kan kai ne kake tunani kake neman dalili to ga dalili da ya tabbatar da cewa addinin da aka bauta ma Allah da shi wanda Allah zai karba musulunci ne kawai da ka duk wani addini sawa'un yahudanci ne ko nasaranci ne kowane addini ne in dai ba musulunci bane to Allah ba zai taba karban wannan addinin ba da haka duk sallar da zakai a addinin kayi a banza duk azumin da zakai a addinin kayi a banza duk jihadin da zakai a addinin kayi a banza ko me zakai in dai ba musulunci bane falan yuqbala minhu ba za a karba ba to abin da ya rage sai lahira kenan ko a nan duniya dai ba za a karba ba yayin sai me ya rage sai lahira sai ce huwa fil akhirati min al khasirin kuma an je lahira duk wanda ya bauta ma Allah da addinin da ba musulunci ba to yana cikin asararru yaya asara daga duk wannan wahalar da yayi ta tashi a matsayin asara yanan musulunci kadai shine yake da rijista a wurin Allah subhanahu wataala a matsayin addinin da in an yi in an bauta ma Allah da shi Allah zai karba kuma an je lahira ba za a yi asara ba shine ma'anar wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr duk wanda bai bi wannan hanyar ba to yayi asara da ta addini kadai karbabbe shine addinin musulunci kuma duk wanda bai bi Allah da wannan addinin ba wa huwa fil akhirati min al khasirin ranan lahira yana cikin asararru da ta wannan ya tabbatar mana da cewa addinin musulunci shine addini kuma ya ba mu dalili akan cewa addinin musulunci shine addini
qala rahimahullah wad-dalil min as-sunnah hadith ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.
نعم دليلي دغ سنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم وينتن آيوين دي يكاو دليلي ني أكن ونن غبر تفرقو دي تغبات معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وآله. توقع دليلي أكن تبتر دع الدين المسلم تشيني الدين يا طلقوا قبع تبيو مدنا أكن متاكن الدين قلاؤك أني مدنا أكن ركن المسلم تي قلابيا. ومنيني دليلي أكن سوى مسلم تي ينادى ركن قلابيا تنيتي، والدليل من السنة دليلي دقع سنة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تنيتي حديث عمر حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب الله يدرش وانده يكي رويته ودقى وانده يكي سوى من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي بني الإسلام على خمس أن جينا مسلنتي أكن أبوبوا قدابير وأن أبوبوا قدابير أكن مسلنتي يجن نفرقوشين شهادة أن لا إله إلا الله هو شهادة أن لا إله إلا الله شيدا وباب أبن بوتا وادا قسياتي الله وأن محمد رسول الله لكم شيدا والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من زن اللان wannan shine rukuni na farko. Na biyu wa iqamus sala, tsaida sallah. Sannan na uku wa ita'iz zakat, bada zakka. Sannan na hudu wa sawmi ramadan, azumin watan ramadan. Sannan na biyar wa hajju baitillahi alharam, shine aikin haji. Wannan sune rukunan musulunci guda biyar. Kuma wannan hadisin na Abdullah ibn Umar ya tabbatar da su cewa rukunan musulunci an gina shi akan abubuwa guda biyar. Kina abinda malam yake so ya faɗa anan, ka san matakan musulunci guda uku, kuma ka san musuluncin mataki na farko shine martabatul islam, tana da rukunai guda biyar. Ka san rukunan, kuma ka san dalili akan waɗannan rukunan, shine abin da yake so ya tabbatar anan. Shi yasa ya kawo wannan dalilin na hadisin Abdullah ibn Umar da yake tabbatar da cewa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar. Na'am.
Qala rahimahullah wa dalilu shahada qawluhu ta'ala shahidallahu annahu la إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.
والملائكة
وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
نعم. ودليل الشهادة يزيد أوتوا أن أبو بوان نيقبات kuma ya rinka kawo musu dalilai. An kawo dalili umumi da yake nuna rukunan musulunci guda biyar ne. Haka ne, a cikin rukunan musuluncin guda biyar na farko shine shahadatu an la ilaha illallah. To yanzu zai kawo kuma dalili na Qur'ani, ayar Qur'ani da take tabbatar da wannan maganar shahadatu an la ilaha illallah. Sannan ya kawo dalili da zai tabbatar da إقام الصلاة da إيتاء الزكاة da sauran duka abubuwan da aka faɗa na wayannan rukunan guda biyar. Kowanne sai ya kawo mai dalili daga Al-Qur'ani wanda zai tabbatar da shi. Shine ma'anar abin da yake ma'rifatu dinil islami bil adilla, a san addinin musulunci da dalilai. Duk abin da aka yi magana a kai, to ya zama kana da dalili da ka riƙe ko dai aya Al-Qur'ani ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine ilimi. Wal ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka والتقليد يستويان. ilimi shine sanin shari'a da dalili, ba za a taba hada su su yi daidai da wanda taqalidi kawai yake yi ba. An haife shi ne kawai musulmi, yana yawo a cikin musulmi, yana ganin abin da ake yi a matsayin musulunci shi ma yana yi, amma an tsayar da shi an ce menene dalili akan kaza, bai iya bada dalili. To wannan shine taqalidi. Amma wannan ana maganar sanin musulunci da dalili, da haka duk abin da ya kawo sai ya bada dalili. Waɗannan rukunan musuluncin guda biyar ina dalilansu? Ai, duk wanda aka tambaya rukunan musulunci guda nawa ne, zai faɗa ko guda nawa? Guda biyar. To ina dalilansu da suke tabbatar da su? Wancan dalilin da ya bamu na hadisin Abdullahi ibn Umar, hadisi ne guda ɗaya wanda ya tattara su duka. To da ɗaiɗai da ɗaiɗai ɗin su biyar ɗin ina dalilansu? Ina hujja da kake da ita a kansu? To shi ne abinda zai yi a nan. Da haka ya fara da ɗaukan fa dalilu shahadati qauluhu ta'ala, dalili akan kalmar shahada, shahadatu an la ilaha illallah, ga ayarta ga dalilinta.
Ba sani ba, muna da sauran lokaci.
Na? Saura?
Minti da
hudu. Oke, to bari mu yi wannan. Dalili akan shahadatu an la ilaha illallah shi ne faɗin Allah maɗaukacin sarki, shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah yace shahida Allah, Allah ya shaida, Allah da kanshi ya shaida, annahu la ilaha illa huwa, cewa babu abun bautawa da gaskiya sai shi. An ce meye dalili akan cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah? Ina hujja? Sai ka ce ga hujja nan, shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa, shi Allah da kanshi ya ce da cewa ba abun bautawa da gaskiya sai shi. Da akwai wata shaida kuma da kake nema sama da wannan? Allah ya ba da shaidar cewa ba abun bautawa da gaskiya sai shi. Shi ne a'azamu shahid kenan, shaidar da ya fi kowace shaida girma. Akwai wata shaida sama da Allah? Ba wata shaida sama da Allah. To shi Allah ya ba da shaida cewa ba la ilaha illa huwa, ba abun bautawa da gaskiya sai shi. A nan a cikin ayar ta haɗa abubuwa guda biyu. Abu na farko, mafi girman shaida, shaidar da babu irin shi, shi ne wa? Shi ne Allah. Mafi girman abin da aka ba da shaida a kan shi, shi ne me? Shi ne tauhidi, la ilaha illallah. Ba wani abu a duniya da aka ba da shaida a kan shi wanda ya kai girman kalmar shahada. Da haka aka zo da mafi girman shaidu da mafi girman abin da aka ba da shaida a kan shi, aka haɗa su a wuri ɗaya. Shine shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika, Allah ya shaida ba abun bautawa da gaskiya sai shi. Wal mala'ikatu, sai aka yi ƙarin shaidu har ila yau. Mala'iku ma sun shaida. Sun shaida me? Kuma sun shaida la ilaha illa huwa, ba abun bautawa da gaskiya sai Allah. Dukkan mala'ikun Allah sun shaida. Akwai wani mala'ika da bai shaida ba? Babu wani mala'ika da bai shaida ba. Ko mala'ikun guda nawa ne suka ba da wannan shaidar? Dukkan shi ne za su kai nawa? Yanzu Allah ya fito da shaida, wanda shine mafi girman masu sheda. Sannan aka kawo mala'iku cewa su ma duk sun sheda akan haka. Mafi yawan masu sheda kenan. Kuma akwai wanda suka kai mala'iku yawa. Ba halittar da suka kai mala'iku yawa. Wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ba wanda ya san adadin mala'iku sai Allah. Da aka dukkansu sun ba da shaida cewa la ilaha illa huwa. Yana nuni akan yawansu. Maza Allah ya ce a baitul ma'mur da yake sama. Mala'iku suna shiga kullun suna ibada. Mala'iku guda 70,000. Kullun suna shiga suna ibada a ciki. Kuma tunda suke shiga ba a taba wasu sun sace zagayowa a ciki ba. Ba a taba kewayowa ba har yanzu. A ce wannan 70,000 din sun kare an sace zagayowa da wasu su dawo. To a adadi duk duniya ba wani abu da aka yi mai shaida da wannan adadin. Ko akwai sai la ilaha illa huwa ita take da wannan shaidar. Sa dukkan mala'iku sun yi shaida a kan cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Cewa har yanzu ba a gama kawo shaidu a kan la ilaha illa huwa ba. Sai Allah ya ce wa ulul ilmi sai masu ilimi su ma sun shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Kenan shahada da shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ba ta yiwuwa sai da ilimi. Ba ta yiwuwa sai da ilimi. Shi yasa da Allah zai yi magana a kai sai ce fa'alam annahu la ilaha illallah. Ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Ba a ce ka faɗa. Ya ka ce ka sani, ma'ana baya yiwuwa sai da ilimi. Sai ka sani. Ya ka mala'iku da ma'abota ilimi dukkansu sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Kuma sun shaida cewa qa'iman bil qisti. Allah yana tsaye ne da adalci. Komai da adalci yake yi. Allah baya zalunci a komai. Hatta a halittar halittu komai Allah yana yin shi da adalci. A halittar ka kai karan kanka za ka ga adalcin Allah a wurin halittar. Da wurin yadda ya aje kowace gaba a inda za ta dace da ɗabi'arka da mu'amalarka. A halittar ka kadai ya isa ka miƙa wuya ga adalcin Allah subhanahu wa ta'ala. Me yasa bai sa ma kaza a wuri kaza ba ya sa maka a wuri kaza? Me yasa bai ma gaba a wuri kaza ba ya maka gaba a wuri kaza? Kowace kaga irin amfanin da take yi a rayuwarka. Da ce an yi maka kafa ba gwiwa. Kawai doguwar kafa ce miƙaƙƙiya. Kaga yadda za ka yi ka iya rayuwa. Ya za ka yi in doguwar kafa ce kawai ba gwiwa? Ba zama ba tsugunnawa. Ba iya ɗauko wani abu. Ba za ka iya ɗauko komai da hannunka daga ƙasa ba. Ko zai ɗauko? Ba abin da za ka iya ɗaukowa daga ƙasa in ba ka da gwiwa. To haka komai da za ka gani na halittun Allah za ka ga tsantsar adalci na Allah. Za ka ga adalci tsantsa. Hatta yatsun jikinka. Haka za ka ga kowanne an yi mai. Wanda ya kamata ya fi tsawo zai fi tsawo. Kuma za ka ga amfanin fin tsawon a wurin mu'amalarka da kake yi. Wanda ya kamata ya ware gefe ya yi ƙarƙauri za ka ga amfanin shi da mu'amalar shi a haka. Me yasa ba a yi su dukkansu tsawonsu ɗaya daidai da daidai ba, faɗinsu ɗaya, girmansu ɗaya? kaga in al'amuran ka za su tafi daidai zaka iya mu'amala da su daidai zaka Allah da kanshi ya ce da cewa shi qa'iman bil qistin mala'ikun Allah gaba ɗaya sun ce da cewa Allah qa'iman bil qistin haka duk wani mai ilimi ya fahimci cewa Allah qa'iman bil qistin ya san cewa Allah yana tsaye da adalci bayan kasancewar shi ba abin bautawa da gaskiya sai shi sannan kuma Allah ya rufe da cewa la ilaha illa huwa akan sake maimaita dai waccan shida an sake dawo da ita dai har ila yau babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah nan zaka kakka yadda ka bauta ma wani wanda ba Allah ba kakka yadda ka taba wannan shedar ta Allah kakka yadda ka taba wannan shedar ta mala'ikun Allah kakka yadda ka taba shedar ma'abota ilimi abinda Allah da mala'iku da duk ma'abota ilimi suka yi ittifaki akan sheda akai to kakka yadda arsani ka ko su daya ko da wasa kayi wani abu wanda zai taba wannan kadaita Allah da bauta yasa duk wanda ya san Allah in ya ji an yi shirka to sai hankalin shi ya tashi saboda ya san girman kalmar la ilaha illa huwa ya san waye ya yi shaida a kanta ya san su waye suka yi shaida a kan kalmar daga da ya ga wanda ya yi shirka ko zai keta gonar alfarma Allah to ba za a taɓa zama lafiya da shi ba yasa duk wanda zaka ga ai shirka ko a keta alfarma Allah a ɗauko haƙƙin Allah a ɗora ma wani bai ji damuwa ba bai ji komai ba to wannan har yanzu bai san waye Allah ba har yanzu bai fahimci Allah ba ne kuma fahimci addinin Allah ba daga koda ba wasu ayoyi akan tauhidi da kadaita Allah sai wannan abinda Allah ya ɗauko mana da wannan sigar to ya isa ya zama tauhidi shine a gaban kowa yaƙi da shirka shine aikin kowa saboda me saboda Allah da kanshi ya zo ya bada shaida saboda me saboda Allah da kanshi ya tattaro mala'ikun shi gaba ɗaya suka bada shaida saboda Allah da kanshi ya nassanta duk mai ilimi ya bada shaida akan wannan abu to ta yadda ba za a yi yaƙi da kai ba idan an taɓa wannan abun ta ba za a yi rigima da kai akan wannan ba sai dai a yi rigima da kai akan an zage ka ko an taɓa jam'iyyarka ko ƙungiyarka ko siyasarka amma ba za a yi rigima da kai akan tauhidin Allah da kaɗaita Allah ba haka wannan duka rashin sanin Allah da rashin sanin addinin Allah yake kawo wannan daga Allah ya ce la ilaha illa huwa ba abun bauta da gaskiya sai shi kadai al-aziz mabuwayi ne shi ya gagaru kowa shine al-aziz wanda ya gagaru kowa kuma ba yadda za a yi da shi wannan shine ma'anar al-aziz ba yadda za a iya kuma shi ya fi karfin kowa ya gagaru kowa kuma dole a kyale shi to aziz kenan shine Allah al-aziz dole ka bi tsarin shi ba yadda ka iya ko kana so ko ba ka so ko ka yadda ko baka yadda ba yadda ya halitte ka ya tsara ka za ka gudana dole haka za ka tafi dole ka ci abinci duk bala'in ka ba yadda ka iya haka ya tsara ya halitta dan adam din sai ya ci abinci sai ya sha ruwa dole sai ka yi bacci ko kana so ko ba ka so haka kuma ya tsara dole ka yi fitsari ka yi bayan gida haka ya tsara za a yi ba wanda kuma ya isa ya ce ba za a yi ba shine al-aziz din shine mabuwayi yadda ko kana so ko ba ka so dole ka bi in ka saba mai a al'amuru shar'i, umarni na shari'a baka isa ka saba mai a al'amuru kauni ba, yadda ya tsara rayuwar ta gudana dole haka za ta gudana. Duk bala'inka da yadda kai ya ce kai talaka ne, kuma talakan za ka kasance ba yadda za ka yi. Haka ya tsara, haka mabuwayi ne, aziz ne shi, ba wanda ya isa kuma ya zo ya tambaya. La yus'alu amma yaf'al, ba a tambayar shi akan abin da ya yi, me yasa kai kaza, me yasa ba kai kaza ba. Wannan shine izza, shine buwaya, shine la ilaha illa huwal aziz, mabuwayi ne, sannan al-hakim, mai hikima ne. Hikima shine sanya komai inda ya dace da shi, shine hikima. Yasa da yawa za mu ji Allah yana haɗa waɗannan sunayen guda biyu a Ƙur'ani, al-azizul hakim, al-azizul hakim. Me yasa? Saboda galibi duk wanda yake da izza to yana yin abu ba hikima, sun ƙarfi kawai zai rinƙa nunawa. Duk wanda ya sami izza to zai rinƙa taka mutane kawai ba tare da hikima ba, zai rinƙa yin kun ƙarfi. To shi yasa Allah ya ce shi al-aziz ne, to kuma sai ya ce al-hakim ne shi. Duk da izzar, duk abin da kaga yayi akwai hikimar da ta sa yayi. Me yasa yayi wasu talaka, talakawa yayi wasu masu kuɗi? Ba izza ba ce? Izza ya nuna kuma ba wanda ya isa ya canza, to amma kuma akwai hikimar da ta sa yayi haka. Inda yayi kowa ne kuɗi, da kuɗin za su zama ba su da amfani. Wa zai maka wanki? Wa zai kwashe ma masai in ya cika? Wa zai ma gini da kuɗin ka tara? Kowa mai kuɗi ne, waye zai zo ya ma gini? Kenan duk kuɗinka komai kai za ka cire riga ka yi da kanka. To me hikimar kuɗin kenan? Babu hikima. Daga sai aka bambanta mutane, wasu su zama su yi, wasu su je su tara kuɗin, wasu kuma su zo su yi aikin kuɗin, kuma dole wahalar da kasha ka tara ka ɗauki kuɗin dole ka basu, su ka je ka yi ma wahalar su, kuma su ma su amfana da wannan wahalar. Kana can ofis kana wahala, kana wani a ofis da an yi albashi, kuma ga wasu nan a gefe ba su da komai, su kuma su za su zo su kwakwashe kuɗin. Su a kai ma wahalar, su kai ma wahalar. To haka Allah yake hikimar shi, yake tsara komai yanda zai gudana a cikin halittu. Data al-aziz ne kuma al-hakim ne, ga izzar kuma ga hikima. Izzar ba ta sa a yi abu babu hikima a ciki, ba abinda zai yi ba hikima a ciki. Data Allah al-aziz ne kuma al-hakim. Wannan ayar dalili ce akan shahadatu an la ilaha illallah, dalili ce akan shahadatu an la ilaha illallah. Da haka malam zai ƙara bayani akan ta, ita shahadatu an la ilaha illallah ɗin, sannan ya ci gaba da bayani akan shahadatu anna muhammadin rasulullah, ita kuma menene dalilin ta, kuma me ake nufi da ita. Da haka daga nan duk bayanan da zai ta yi zai gama, sai ya gama sharhi akan waɗannan rukunan musuluncin guda biyar da kuma dalilansu. Da haka za mu tsaya a nan darasi mai zuwa insha Allahu ta'ala, sai mu tashi akan fassarar da zai mana dangane da ma'anar la ilaha illallah ɗin, me fassarar ta, me ta ƙunsa, sannan kuma menene dalilai da za su ƙara fito da ita banda wannan dalilin da ya kawo mana a nan. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.